illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau 13 ga watan 6 shekara 1417 a 18 bayan hijira, wanda ya daidai da 14 ga watan 10 shekara ta 1997 miladiya, za mu ɗora a kai inda muka tsaya dangane da kitabun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da muka faro makon da ya gabata. Wannan shi ne darasi na biyu. Za mu tashi kan sababu ta'alifil kitab. Sababu ta'alifil kitab, wato sababin da ya sa mawallafin ya wallafa littafinsa. Akwai manufofi da suke sa mutum ya yi wallafa. Daga cikin manufofin wallafa, in ba dai ya kasance mawallafi zai yi rubutu kan wani abin da wani bai taɓa riga shi ba, wannan manufa ta farko kenan. Wani lokaci mawallafi yakan yi wallafa dan saboda sharhin abin da wani ya riga shi rubutawa, sai ya yi shi a takaice, shi kuma sai ya so ya ƙara wa wannan littafi sharhi. Wani lokaci mawallafi yakan yi wallafa dangane da takaice abin da wani ya faɗaɗa. Wani ya tashi yin wallafa kan wata matsala, ya yi juz'i 5, 6, 7 ko 10, kai kuma sai ka so ka takaice shi ka mayar da shi juz'i 1 ko 2 don sauƙaƙewa ga mai karatu, da dai sauran manufofi da aka sani. To nan malam zai bayyana mana sababin wallafar littafinsa. Yace walamma kuntu lam aqif ala kitabin jami'in fi hadha al-mawdu faqad ra'aytu min al-wajibi alayya an adha li ikhwani al-muslimin ممن همهم الاقتداء في عبادتهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم كتابا مستوعبا ما أمكن لجمع ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. ما ليت ولما كنت لم أكب على كتاب جامع في هذا الموضوع. يا عندنا كسنتيني دي أئياكة سنينة ban samu littafi ba jami'in gamamme fi hazal mawdu', a wannan mawdu'i, a wannan topic, a wannan matashiyar magana. Ban taɓa ganin wani littafi ba da ya shafi sallah tun daga farkonta har ƙarshenta, wanda ya game kowane saƙo na sallah. Albani ce iyakacin bincikensa bai ga wannan ba. Yayin da haka ta faru, fa qad ra'aytu min al-wajibi alayya, sai na ga ce ya zama wajibi a kaina. An aba ali ikhwani al-muslimin, in sanya wa ƴan uwana musulmi. Mimman hamhum al-iktida'u fi ibadatihim bi hadi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, musamman daga cikin waɗanda hamhum babban abin da ya dame su al-iktida'u yin koyi fi ibadatihim cikin ibadarsu bi hadi nabiyihim dangane da siriyar annabin sallallahu alaihi wasallam. Sai na ga ya dace in sanya musu kitaban, in sanya musu wani littafi kadaitacce mustau'iban wanda zai game kowane bangare daga cikin sallah, tun daga lokacin da ka fuskanci alƙibla ka ce Allahu akbar, me zaka yi a cikin sallar har ya zuwa lokacin da zaka ce assalamu alaikum. Albani sai shi bai ga littafin da ya game wannan ba. Kowane littafi ko ya magana a wani bangare bai yi magana a wani bangare ba, ya yi magana a wani sashi bai yi magana a wani sashi ba, amma ka samu ɗaya-ɗayan littafi wanda shi kaɗai zai ɗauko sallah tun daga farkonta ya kai har gacci, babu a iyakacin bincikensa. Sai dai ka samu waɗansu hadisai, wannan malami ya yi babi kan ɓangare kaza, wannan malami ya yi babi kan ɓangare kaza. Idan kana so ka haɗa sallah daga farkonta zuwa ƙarshenta, wannan zai wajabta maka komawa zuwa ga adadin littattafai masu yawa 10, 20, 30, wanda ba kowane zai iya samun wannan damar ba. Amma a tattara ma komai na sallah a littafi ɗaya daga farko har ƙarshe, yace bai ga wannan ba. Dan haka wannan shine manufarsa na wallafa littafin. Wannan ɗaya ne daga cikin daman makasudin mawallafi, kai wani abin da ba wanda ya riga ka a kai, ko kuma wani ya riga ka a wani tarihiya daban, littafinsa bai zo nan ba, kai kuma nan mutanen ka ga suna da buƙatar wannan ɓangare. ba a san a wallafa ya zanto gasa ne wani ya yi kaza ne ma sai na yi kaza. Ka duba babin da ba wanda ya fara yi, ko kuma wani ya yi amma jarinsa na ilimi baya da yawa, a maimakon ya yi gyara ma sai ya ƙara damul al'amura, to sai kai ka zo ka yi don saboda gujewa waccan barna. Duk wannan ya dace, amma maimai irin na gasa ba a san shi. Da haka sai na so in sanya musu kitaban mustau'iban, littafi wanda zai game kowane bangare na sallah. Ma amkana, zan tattara abin da ya samu li jami'i ma yata'allaqu bi sifati zatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dangane da dukkan wani abin da yake da alaka da sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam, min at-takbir ila at-taslim, tun daga kabbara har zuwa ga sallama. بحيث يسهل على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا القيام بتحقيق امره تيرجا زي سوقك ايوا دكان وندي ساميشي شي wannan littafin من المحبين daga cikin masu kauna للنبي صلى الله عليه وسلم wanda suke kaunar annabi حبا صادقا kauna ta gaske wannan littafi zai sauƙake masa القيام بتحقيق امره ya tsaya tsayin daka ya ga ya tabbatar da umarnin annabi fil hadith al mutaqaddim a hadisin da ya riga ya gabata a inda yake sallu kamar ra'aytumuni usalli inda annabi ce ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yi to ba duka duniya ku sai ko ta samu ganin annabi ba ko da a zamanin nasa to ballantana adadin waɗanda za su zo baya yanzu adadin wanda suka ga annabi cikin wanda suka yi imani da shi da waɗanda ba su gan shi ba su suka fi yawa to amma duk da haka ya ce sallu kamar ra'aytumuni to wannan umarnin ya shafi wanda suka gan shi kadai ko har mu da ba mu gan shi ba su da suka samu daman ganin shi sun dace da su gan shi gashi a ruku'i gashi a sujada gashi a komai kamar yadda ya yi mu da ba mu samu daman ganin shi ba su sun ruwaito mana cewa ga yadda sai ga yayi ba mu da wani madubi da za mu hararo sallar annabi mu tsinkayo ta sai ta hanyar me riwayar su sai ta hanyar wannan kadai yayi su sahabbai abin alfahari ya zanto duk wani wanda zai koyi da annabi sai dai ta hanyar su yayi in ko yace ba ruwan shi da su to ya rufe hanyar ya rufe alaka ba wata hanya tsakanin shi da annabi gulbi ya zo ba jirgin ruwan ketarewa ke ina fatan kun fahimta da kyau walihaza fa inni shammartu an sa'id al-jiddi wa tatabba'tu al-ahadith al-muta'alliqata bima ilayhi qasadtu min mukhtalif kutub al-hadith malati walihaza don haka fa inni shammartu an sa'id al-jiddi na tsage na zage dantse sukan ce an wato shammartu an sa'id al-jiddi suna nufin zage dantse wajen abu وتتبعت الاحاديث نبي بي دكان حديثي المتعلقه بما اليه قصدت ودان da suke da alaka da abin da nayi nifi shine tattara sallar annabi daga kabbara zuwa sallama min mukhtalif kutub alhadith daga littafan hadisi daban-daban bambanta juna bukhari muslim ne ashabu sahih ne ashabu sunan ne almaajim ne alajza ne mabambanta littafan da suka faina je na tattaro فكان من ذلك هذا الكتاب saboda wancan yunkuri sai ga wannan littafi sai wannan littafi ya tabbata allazi bayna yadayka wanda yake a hannunka yanzu kake karantawa kyauta wa qad istaratu ala nafsi malati na shartanta wa kaina alla urida fihi min al ahadith an nabawiyyah illa ma sabata sanadu ba zan koro wani abu na hadisin annabi sai wanda sanadin sa ya tabbata ba da'ifi حسب ما تقتضيه قواعد الحديث الشريف واصوله غرغدان يدا قائدوجين علمن حديثي suka tabbatar gurgudan yadda qa'idoji ne ilmin usulul hadith suka tabbatar in nace hadisi sahihi ba dan san rai ba zan gina ne kan qa'idojin da malamai suka zuba na musalahul hadith kan qa'idojin da malamai suka zuba na naqad wato bindigin hadisi dan a tabbatar da inganci ko rashin ingancin sa an gane ku وضربت صفا عن كل ما تفرد به مجهول او ضعيف ناي ورغي ده دكان وني حديثي wanda aka samu majhuli ne ya kadaita wajen ruwaito shi kukan ce mutum majhuli in ya zanto babu wani mutum da akwai majhulul aini akwai kuma majhulul hali an gane ko majhulul hali a samu mutum biyu sun ruwaito amma ba a ce wato ainihin abin nan bane ba ba inganta shi ba kawai sun yi ruwaya a wurin shi amma ba su yi magana kan cewa wannan malamin amintacce ne adali ne suka ne kaza ba su yi magana majhulul aini ba wanda ya ruwaito kila sai mutum daya ga wajen sa wannan a takaice dai ba zan kawo ba wani hadisi wanda majhuli ya kadaita wajen ruwaito shi dan irin wannan hadisin dhaifi ne an gane ko aw dhaif ko kuma rawin da an san shi amma ba wai an san shi bane ba kan cewa suka ne an san shi ne cewa shi dhaifi ne to duk hadisin da wani dhaifi ya kadaita wajen ruwaito shi ko majhuli ya kadaita wajen ruwaito shi ni ba zan kawo wannan hadisin ba a cikin littafin da sharadi na farko da ya daura kansa kenan sawa'un kana fil hay'at wannan hadisi shin ya zo ne yana bayani dangane da al hay'at kamannin yadda sallah take awul azkar ko yana bayanin wadansu zikirai a cikin sallah kaman zikirin ruku'i ko zikirin sujada ko dagowa daga ruku'i ko dagowa daga sujada ko du'aul istiftahi duk wani abu dai da hadisin zai tabbatar hay'a ne ko ya shafi zikiri ne awul fada'il ko yana magana dangane da falalan sallah falalan jam'i falalan menene akwai wanda suke ta kawo hadisi na falala kamar hadisan da suke magana akan falalan sallah da rawani wanda ya sallah da rawani yana da lada 70 akan wanda ya ba rawani haka wannan hadisan ƙarya ne irin wannan babu yanda za a yi albani ya kawo maka su li annani a'taqidu anna fi ma sabata min alhadisi gunyatan an adh-dha'if minhu dan ni ina mai kudurin cewa cikin abin da ya tabbata na hadisi akwai wadatuwa ba sai mun je mun nemo dha'ifi ba minhu cikin hadisi duk abin da kake bukata ka sani na ibadarka sahihan hadisai sun wadatar da kai ba sai ka je ka kalato dha'ifan hadisai ba marasa asali wanda ba su da ragama ba su da linzami li'annahu la yufidu bila khilaf illa dhanna dan shi hadisi dha'ifi bila khilafin ko sabani babu la yufidu baya fa'idantar da komai illa dhanna sai zato wa dhannul marjuh zaton ma da yake fa'idantarwa irin zato ne mararin jayi wa huwa kama qala ta'ala shi ko zato mararin jayi kamar yadda Allah ya ce ne la yughni min al-haqqi shay'a inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a zato baya wadatar da komai zato iri biyu ne akwai adh-dhannur rajih akwai adh-dhannul marjuh adh-dhannur rajih zato mai rinjayi irin wannan zaton ana aiki da shi a shari'a akwai adh-dhannul marjuh zato wanda ba shi da rinjaye zato wanda shi aka rinjaya irin wannan zaton ba a aiki da shi a shari'a yanzu ya kuke fassara ta'ala ya fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu jitanibu katiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithm menene fassaran ta yanzu kun ji fada bayan kowa ya san fassara yadda yake amma kuna jin tsoron kar ku fadi inna ba'd adh-dhanni ithm wallahi da gangan ku ci fada yadda kuke yadda ake fassarawa a kasar Hausa inna ba'd adh-dhanni ithm sashin zato ma zunubi ne ma'ana kowane sashi na shi abin nan wanda ba haka ayar take nufi ba abinda ayar take nufi wani bangare na zato zunubi ne kenan ya nuna wani bangaren fa ba zunubi bane ba cikin ayar kenan wani bangaro na zato zunubi ne kenan wani bangaren fa ba zunubi ba wanda yake na zunubi shine azzannul marju wanda yake ba zunubi ba shine me azzannur rajih ga misali dan mu gane Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahum ana magana akan mata za su gudo su ce sun yi hijira su gudo daga Makka ko daga ƙauyen su zo Madina su sami annabi da sahabbai su ce mummune ne mu mun yi hijira to idan sun zo da sunan hijira din nan famtahinuhunna ku yi musu jarabawa don ku gane hijiran nan ta gaske ce ko ta ƙarya ce ku umarce su da kalmar shahada ku ji ku umarce su da sallah ku umarce su da ayyuka na ibada da shari'a ta ce in sun yi ya zama lallai mummune ne, don haka hijirarsu ta zama abin karɓa kenan. In musibi fa ya zanto ƙarya suke ba masu hijira bane, hijira ba imani, ina yi amfani hijiran. Famtahinuhun, yace ku jarraba su, sai ce Allahu a'lamu bi imanihin. Amma ko kun yi musu jarraba dai Allah ne mafi sanin imanin nasu, in na gaske ne ko in ba na gaske bane ba. Saboda ku idan kuka yi jarrabawa, me za ku kafa hujja da shi? Aikin zahiri, kun san abin da ke cikin zuciya, wannan na Allah ne shi kadai, ashe Allah ya ce ku sani. Amma duk da haka ku za ku yi amfani da mai aikin zahiri. Ash-shahid cikin ayar yace fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar. Idan har kun same su, idan kun samu masaniya game da su cewa mummune ne, to kar ku mai ce su wajen kafire. Ta yaya za ku yi ku samu masaniya cewa su mummune ne? Ta wace hanya? Ta hanyar ayyukan zahiri, ta hanyar kalmar shahada, ta hanyar ayyukan zahiri. Amma wannan gina wannan bisa ga cewa imani ne, su masu mummune ne in kun ga sun yi aikin zahiri, shin kun gina ne bisa ga yaqini ko bisa ga zato mai rinjaye? Ba yaqini bane, tunda ba ku san abin da ke cikin zuciya ba. Me kuka gina akai? Zato mai rinjaye. Wannan zato mai rinjaye sai Allah ya sa masa suna ilimi, yace fa in alimtumuhunna mu'minatin. Ashe zato mai rinjaye menene? Hujja ne. Ina fatan kun mun ji wannan da kyau. Wannan ɗaya ne daga cikin musulce-musulce masu yawa cikin Qur'ani, cikin hadisi. Ku ta bincikawa za ku gani. Ala kulli halin, malam yana so ya ce da mu hadisi da'ifi baya fa'idantar da komai sai dai zato mara rinjaye. Zato mara rinjaye kuwa ba gaskiya bane ba, ba ilimi bane ba. Ita ko shari'a ana aiki ne da ilimi. Menene yake zama ilimi? Yaqini da kuma me? Zato mai rinjaye. To sai hadisi da'ifi baya fa'idantar da yaqini, baya fa'idantar da zato mai rinjaye, dan haka baya zama hujja ga shari'a. Ina fatan kun fahimci saƙon. Yace wa qala sallallahu alaihi wa sallam, annabi tsira da aminci su tabbata gare shi, ya ce iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akzabul hadith. Iyyakum wadh-dhanna, lalle ku nisanci zato. Fa inna adh-dhanna, domin shi zato akzabul hadith, shi ne labarin da ya fi kowanne zama ƙarya. Kun gane ku? Lalle ku nisanci zato. Gwargwadon bayanin da muka yi a baya, wani irin zato ake nufi? Azzannul marjuh, zato wanda yake mara rinjaye. Fa inna adh-dhanna, domin shi zaton da ba shi da rinjaye akzabul hadith, sunansa ƙarya. To kaga bitali hadisi da'ifi kenan, qarinul kadhib. Baka da dama ka ce gaskiya ne. Yace falam yata'abbadna Allah ta'ala bil amal bihi, don haka Allah bai bautar da mu cewa mu yi aiki da hadisi da'ifi ba, ko mu yi aiki da zato mara rinjaye ba. Bal nahana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anhu, bari ma annabi da namiji tabbata gare shi ya hane mu wajen yin aiki da zato mara rinjaye, wajen yin aiki da hadisi da'ifi, shi da kanshi ya hana mu. Wancan hadisi da ya gabata iyyakum wadh-dhanna, Bukhari da Muslim suka rawaito shi, da haka wani ba wani bayani akai. Yace annabi ya hane mu da yin aiki da hadisi da'ifi. A ina? Fa qala, a inda yace ittaqul haditha anni illa ma alimtum, ku kiyaye ruwaito magana daga gare ni, illa ma alimtum, sai abinda ilimi ya tabbatar muku cewa ni na faɗa. To ba abinda zai zama ilimi ko sai me? Yaqini da me? Zato mai rinjaye. Wallahi wannan ka'ida ta yi muhimmanci, fa ku kiyaye da kyau. Nikan yawan maimaita saboda rikewa. Ba abin da zai zanto ilimi sai yaqini da zato mai rinjaye. To annabi ce ittaqul haditha anni illa ma alimtum, duk abin da ba yaqini ba, ba zato mai rinjaye ba, zai amfi sunan ilimi? Bai zama ilimi ba, ya zama jahilci. To shi ko ba aiki da jahilci. To wannan hadisi an gane ko? A ƙasa Albani yace sahihun akhrajahu Tirmidhi wa Ahmad wa Ibn Abi Shayba, yace hadisi ne sahihi, wato Tirmidhi ya rawaito shi da Imam Ahmad da Abu Bakar ibn Abi Shayba wa azahu Sheikh Muhammad Sa'id al-Halabi amma malam Muhammad Sa'id al-Halabi ya dingina wannan hadisi fi musalsalatihi a cikin littafin sa ya dingina shi al-Bukhari yace Bukhari ya rawaito shi yace fa wahima to wannan abin da yayi wahimi ne Bukhari bai rawaito wannan hadisi ba kun gane ko to wannan shine bayanin Albani ya yadda wannan hadisi sahihi ne dan Tirmidhi da waɗanda ya ambata sun ruwaito wannan shine hukuncin da ya a farkon wallafar littafin sama da shekara 30 da suka wuce amma a wannan sabon bugon sai yace thumma tabayyana li kuna da jiya rubuce thumma tabayyana li anna alhadith dha'ifun amma daga baya bincike ya nuna mun wannan hadisin dha'ifi wa kuntu tabatul munawi fi tashihihi da tan na ce sahihi ne nayi ta kalidanci nabi imamul munawi fi tashihihi wajen inganta hadisin li isnad ibn abi shaybata fihi saboda hadisin ibn abi shayba saboda sanadin da abubakar ibn abi shayba ya rawaito shi da shi imamul munawi shine babban malamin nan da yayi sharhin aljami'us saghir na Imam Suyuti yace to da shi na biyo wajen inganta hadisin summa tayassara li alwuqufu alayhi sannan daga baya sai abi ya sauka ga gare ni ga hanyar bincike na tsaya na bididdigin hadisin fa iza huwa bayyinu dha'fi sai ga shi hadisi ne dha'ifancin sa ma a sarari yake wa huwa nafsu isnad at-Tirmidhi wannan sanadin da shi Abu Shayba da Abu Shayba na Ibn Abi Shayba da Munawi ya inganta shi da shi shine dai sanadin da Tirmidhi ya rawaito wa gairihi da wannan sa raji' kitabi in kana so ka bididdigin hadisin ka gane hanyar da aka dha'ifantar da shi to ka bibiti littafi na salsalatul ahadith ad-da'ifa shine jerin hadisi na 1783 wa kad yakumu maqamahu tunda mun rushe shi yanzu muna da wani hadisin da zai iya bayar da sakon da wannan hadisin zai bayar shi menene sakon da wannan hadisin ya bayar kar a yi aiki sai da me sai da abin da yake ilimi ko shine yaqini ko zato mai rinjaye dan yace ittaqul hadisa anni illa ma alimtum to yace wa kad yakumu maqamahu sai dai akwai hadisin da zai tsaya a madadin wannan da muka dha'ifanta menene shi qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin annabi zara da mutum sabbata gare shi da yace man haddasa anni bi hadisin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibina duk wanda ya man haddasa anni bi hadisin duk wanda ya ruwaita hadisi daga gare ni duk wanda ya faɗi magana ya jingina mun yace annabi ya ce yace qala rasulullahi yara annahu kadhibun kuma ya san wannan hadisin na ƙarya ne ba ni na faɗa ba fa huwa ahadul kadhibina to shi kansa yanzu ya zama ɗaya daga cikin makaretan ruwaitan hadisin ya sa ya zama ɗaya daga cikin makaretan saboda haka sai ta zama ka'ida sananniya a wurin malaman hadisi idan ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wannan kadai ba zai wadatar ba sai ka ce wa huwa hadisun sahihun hadisi ne ingantacce in ko hadisin ba ingantacce bane ba ka ce to dha'ifi ne in ma ya kai maudu'i sai ka ce maudu'i ana dinginawa annabi ya ce ya zo cikin wani hadisi dha'ifi an ce annabi ya ce dan mai saurare kai masa nasiha ba kai masa wani noke-noke ba amma matukar zaka ce annabi ya ce kai shiru to ka tabbatar sahihi ne domin fadin ka cewa annabi ya ce kai shiru zai sa wanda bai san ilimin hadisi ba ya kama maganar kai ya aiki da ita sai fa in ka dauko hadisi cikin Bukhari ne ko Muslim ka ce annabi ya ce to wannan malamai sukan yi ta samu ne saboda Bukhari da Muslim talaqqatil ummatu lahum bil qabul lahum bil qabul al umma ta karbi littafan su guda biyu dan haka idan ka ce Bukhari ya ce ba kuma sai ka ce sahihi bane ba Muslim ya rawaito annabi ya ce Bukhari ya rawaito annabi ya ce to baya bukatan ka ce kuma hadisi ne sahihi amma in ka rawaito na Abu Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Muwatta ko Musnad ko Mu'jam ko ma nawaye banda Bukhari da Muslim dole sai ka mana bayanin sahihi ne ko ba sahihi bane saboda sauran ba wanda ya sharɗanta cewa ni bazan kawo ba komai sai sahihi da haka cikin Bukhari da Muslim su ne suka wuce gaci jumlatan bi ghairi tafsir sun wuce gaci. Amma idan ka dauki Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah suna kawo hadisi sahihi, suna kawo hasan, suna kawo da'if, ba su ce sai abin nan ba, kuma za su kawo wani lokacin su yi filu ba tare da sun yi bayanin wannan shine sahihin, wannan shine da'ifin, wancan kuma shine hasan din ba. A'a, tun da dai sun ce haddasana fulan qala haddasana fulan qala haddasana fulan, ya rage naka in ka ga hadisin su kar kai aiki da shi sai ka bi jerin gwanan mazajen da suka ambata cewa su ne marwayata hadisin, ka bi tarihin kowa dan ka san hukuncin da zaka baiwa hadisin. In sanadin ya tsira, hadisi ya tsira. In sanadin ya zama bai tsira ba, hadisi bai mai ba, bai tsira ba, sai fa in yana da wani sanadin daban da zai tabbatar da shi. Akwai lokacin da sanadi zai tsira, hadisin kuma dai da haka bai tsira ba, saboda ya riga ya zama shaz. Ka'idoji ne wanda suke da wahala. Za a ce yura, akwai ruwayin yura, akwai kuma yara. Yura yana tsammani, yana zaton, yana zato, kaga ba ya da yaqini. Yura annahu kadhib, a cikin rinjayensa yana shakkar ingancin hadisin ko rashin ingancin sa, amma ya danganta ya ce annabi ya ce kai tsaye, to ya zama gama gari shi kenan. Ban gane ba. In dai ka ce ya ce kawai kai shiru ba tare da kai bayanin shakkar ba. In kana shakkar hadisi ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne, lokacin da zaka faɗa sai ka ce mutane akwai hadisi annabi ya ce kaza, sai dai ina shakkar ingancinsa. Yanzu ba ni da tabbas, na daɗe da karanta shi amma ba ni da tabbas ko ingantacce ne ko ba ingantacce ba. Ka soke nauyi. Kuma zunubin makarata ba zai hau kanka ba. Amma kana zaton ko ingantacce ne ko ba ingantacce ba, kawai ka ce mutane annabi ya ce kaza, suka kama suka aiki da shi, ka zama makarici. Balantana kuma ka kara annabi ya ce kaza kuma hadisi ingantacce ne, yanzu kawai shikenan. Saldanta nan suka fi ka'imatul kazzabina, ka rubuta sunanka a rajistar makareta kawai. Saboda haka hadisin annabi ba da wasa ake ba jama'a, dole sai mutum ya bi diddigi kafin ya tabbatar. Ba wai san zuciya ne zai sa ka ce hadisi dha'ifi, hadisi sahihi, hadisi hasan ba, a'a, ilimi ne. Ilimi ko ga ka'idoji malamai sun zuba. Wannan ka'idoji in ka karance su a littafi daya biyu baya wadatarwa. Karanta su kadai baya wadatarwa, sai tare da mu'amala da su tare da tsawon lokaci. Tsawon lokaci, shekara 10, 15, 30, kullum kana kara mu'amala da su, hasken ilimi na kara bayyana ta tare da kai. Kana kara fahimtar abin da baka fahimce shi ba jiya da shekaran jiya. Don haka ba a gaggawa a harkar ilimi. Larura ce ta sa kawai yanzu muke tsayawa, don dai ba kowa ba yadda za a yi. Ko a ƙin karatun ko kuma a zo a yi ko da abin nan. So da baki kirin ai gara baki. Idan ba mu yi baki kenan zai zanto kila babu kowa. Amma wallahi idan akwai malaman da za su karantar, wallahi ba mu isa mu karantar ba. Wallahi ba wai tawazu nake ba, ina faɗa muku gaskiya ne. Ba wani tawazu, gaskiyar magana ce. Kawai a rashin uwa ne ake yin uwa ɗaki. To amma sai mu dogara da abin da manyan malamai suka rubuta, mu bi larabcin, mu bi diddigi, mu fahimci abin da suka rubuta. Amma mu da karan kanmu mu yi hukunci akan hadisi, ba za mu iya ba. Da haka duk ganganci kuke kawai ku ɗauko wani hadisi a cikin wani ko bugoyi kulli muslim ko waye, ka rubuto hadisin ba sanadi ba komai, ka ce ya malam wannan ingantacce ne ko ba ingantacce ne ba, ko takardarka ba zan karanta ba. Ina ganin wannan tambayar zan ke karanta. Mu kame da ni wani malamin hadisin da komai zan bude cikin sa. Aikace baka sani ba shine zai sa ranar tashin kiyama ka tashi lami lafiya. Laqad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ai shikenan. Amma haka kawai baka sani baka zo ka ce ka sani, ka bada fatawa akan ƙarya. Yanzu shi mai bada fatawa a madadin Allah sai. Allah ne yake son ku yi kaza, yake son ku bar kaza, yake son ku yi kaza, yake son ku bar kaza. Ya faɗi haka Qur'ani, ya tabbatar, ya turo annabi ya yi bayani. Wanda zai fahimci abin sosai, wanda ya tsaya ya yi zamani da annabi, ya ji saƙon daga wajen annabi, ko wanda ya ji daga wajen wanda ya ga annabi, ko wanda ya ji daga wajen wanda ya ga annabi, a yi ta bi doriyar har a zo kan zamaninka, sai ka yi karatu ka san wannan abin. Ka dogara ga fahimtar da ba ta saba musulman farko ba sai ka faɗa. Amma har kawai fatawa ta zo maka, ka ba da katsam ka faɗa, ba tare da ka tabbatar da lalle haka aya take ko hadisi yake ba, yanzu kana nufin wato kai a matsayin Allah kake cewa ayi kaza ya halatta kaza bai halatta ba, dan halattawa da haramtawa a hannun Allah kake ki kadai. Daga lokacin da ka halatta to wakiltar sa kake, shine yace ka gani sai ka fada, isarwa kake. Lokacin da kace ya halatta shi kake wakilta, shi ya bada bayanin halaccin, kai kuma mutane ba su san inda abin yake ba sai ka fada musu. To yanzu in baka da tabbas din ya halatta, baka da tabbas din ya haramta, sai ka wakilci shi akan abin da bai sa ka, me matsayin musu ranar tashin kiyama? Ai ta tsaya makarici ya huta. Alqawlu ala Allah bila ilmin, ilmin ya fi na makarici. Shi fa ko shirka, Ibn al-Qayyim yace ko shirka bata kai wannan ba, yace ka duba manzo Allah ya ce qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun. Dangin abawai haram na aka haramta, harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana, dukkan abin da yake mai suna al-fasha a bayyana ko a sirrance Allah ya haramta. Sai yace wal ithma, haka Allah ya haramta al-ism, wal baghya, haka Allah ya haramta zalunci bi ghairil haqqi, wa an tushriku billahi, haka Allah ya haramta shirka ma lam yunzil bihi sultana, sai ce wa an taqulu allahi ma la ta'lamun, haka Allah ya haramta ka jingina masa abinda baka da ilimi akai, ka ce haramun wato ka wakilci shi, ka ce halal ka wakilci shi kuma baka da ilimi akai. Aba bayna ayatu haramta, to Ibn al-Qayyim yace ayar ta haramta abin ne ta fara da dan karami, sannan mai bi masa wajen girma, sannan mai bi masa wajen girma, na karshen shi yafi kowanne girma. Harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha ma batan, wannan mai dama damar kenan fa. Wal izma yafi al-fawahisha, wal baghya bi dhil haqqi yafi al-izma, wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan ya fi albaghi shi kuma, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun ya fi ashirk. Ba abu ne mai sauki ba kawai ka ce kaza ya halatta ko kaza bai halatta ba, sai in kana da tabbas ka bi dukkan abin da malamai suka faɗa, da an matsa ka ce an ce wani ya ce kaza, ka jingina malam wani ya ce kaza bai halatta ba, shikenan ka rufa kanka asiri. Saboda haka samari banda gaggawa da yawa haka a fagen abinda, sai an biya hankali. Bal yughni anhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam, abinda ma zai wadatar da wannan ma shine fadin annabi da yace iyyakum wa kasratal hadisi anni, ina tsoratar da ku dangane da yawaita ruwaito hadisi daga gare ni, da wanda kuka sani da wanda baku sani ba. Man qala alayya fala yaqulanna illa haqqan, wanda zai dingina mun magana kar ya dingina kowace magana sai ta gaskiya, aw sidikan ko kuma sidikan, ko ya ce haqqan ko ya ce sidikan, duk ma'anar su ɗaya ne. Faman qala alayya ma lam aqul, duk wanda ya dingina mun abinda ban faɗa ba yace na faɗa, falyatabawwa maq'adahu minan nari, to ya zama makomarsa a cikin wuta. Wannan ta sa wai aka samu waɗansu wanda suke kiran kansu suna malamai, wai yanzu suke faɗa idan an ce hadisi da'ifi ne sai su rinka faɗa, yanzu a cikin hadisin annabi hadisi da'ifi, yanzu ba su fahimci ma wannan hadisin ba kenan, ba su fahimci cewa ana iya wa annabi ƙarya ba, yau ƙarshe ma sai wa Allah ƙarya, muslimatul kazzab wa yawa ƙarya, Allah yawa ƙarya ce an masa wahayi. Buhari kuma Allah ya faɗa cikin Qur'ani, wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala saunzilu mislama, ya anya Allah ƙarya kuma ba lazara annabi. Muslimatul kazzab yace shi ma yana da mala'ika sunan sa Rahmanu, kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bakin raye masa, in ba haka ba duniyar an ce su raba rabi ne, shi dauki rabi ya ba annabi, ya dauki rabi ya ba shi rabi, sai zo yace wa antulusi ne kafatan linnasi, haka yake rayi mutane, kuma aka samu runduna sama da 50,000 suka bi shi akan haka, suka zare takobi suna kare shi a matsayin annabi, tataccen makarici a bangasa. Wato ku ne kuna son ku ingiza mutum ya faɗo na uku, da wazan faɗa ba. Yace iyyakum wa kasratal hadisi anni, من قال علي فلا يقولن الا حقا او صدقا فمن قال علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار سبوداك يا الامه duk wanda zai ce annabi ya ce to ya tabbatar yana da tabbas din hadisin nan ingantacce ne in baka da tabbas din sa ka ce an faɗa cikin wani hadisi annabi ya ce sai dai ban san ingancin sa ba to ka sauke nauyi daga kan al'umma amma da zaran ka faɗa kai shiru mutane suka dauka suka ce za su yi ibada da shi a matsayin annabi ya ce yanzu duk kuskuren da ya gina akai kai ka dora su akai to da kyau yace fa izanaha an riwayatu dha'ifi idan har annabi ya hana a ruwaito hadisi dha'ifi a jingina masa fa bil ahra an yanha anil amal bihi to kaga ace aiki da shi ya fi cancanta ma ya hana tunda ya hana ka ruwaito hadisi dha'ifi ka jingina masa to zai yadda kuma ayi aiki da hadisi dha'ifi kenan riwayar ma ba a yadda ba ballantana aiki da shi hadha malan yace to bayan wannan kuma wa qad kuntu wada'tu alkitaba ala shatrayni shi wannan littafi nawa na kasa shi gida biyu a'ala wa adana akwai kashin sama akwai kuma wanda yake daga kasa za a bambance tsakanin kaso na sama da kaso na kasa da layi a tsakanin su kun fahimta aiko amma al-awwal kashin farko wanda yake saman littafin su durudin sama wanda suke da manyan rubutu fa huwa kalmatni wannan na mayar da shi kamar shine matani wato gundarin littafin auratu fihi mutun al ahadith abinda zan kawo a cikin sa gundarin hadisan annabi aw al jumal al lazimati minha ko ban kawo hadisi gaba ɗaya ba zan kawo jumlar da ta dace da abinda muke magana akai anan ne zaka ga gwanintar ilimin hadisi sai mun shiga ciki zai matashiyar magana kai tsaye sai ce kana rasulullahi wannan kana rasulullahi din tashi ce sai ce ya fa'alu kaza to wannan riwaya ce ta hadisi annabi ya kasance yana ya ta jera ababan gwargwadon yadda jerantuwar su yake a cikin sallah kaza kafin kaza kafin kaza hadisai daban-daban wani na bukhari wani na muslim wani na wata duniyar daban amma ya hada ma su kamar dama hadisi ɗaya ne daga farkon littafin zuwa ƙarshen sa bayan jumloli ne daban-daban sai da aka tara littattafai kusan 100 aka ciro wani hadisin jumla ɗaya kawai za a ɗauka wani jumla biyu wani uku amma a jeranta su wannan nabin wannan nabin wannan kamar da ayyukan sallah suke yace abin da ke kashin farko kenan matanin hadisi kawai zan kawo ko kuma in kawo jumlolin da suka dace da abin da muke magana akai ko da ban kawo gundarin hadisin ba gaba ɗayan sa wa wada'tuha fi amakini halla'iqa biha kuma na sanya kowace jumla a wuraren da suka dace da ita mu'allifan baina ba'dha na daidaita tsakanin su da juna wannan jumlar a cikin wancan hadisi jumlar da ke bi mata kuma a wani hadisin daban ta uku kuma kila tana cikin hadisin farko da na fara kawowa sai na kawo ta a bayan wannan shine najeranta su mu'allifan najeranta su baina ba'dha tsakanin sashin su da saki bi haythu yabdul kitabu munsajiman ta yadda hadisi littafin zai bayyana a jere a haɗe da juna shine munsajim min awwalihi ila akhirihi daga farkon sa har zuwa ƙarshen sa wa haristu ala al muhafazati ala nafsil hadisi kuma na kwadaita na yi iyakacin kokari na dangane da kiyayewa wajen kawo nassin hadisi wa lafzihi da lafazin sa allazi warada fi kutubi sunna wanda yazo a cikin littafan sunna ba ma zan yi riwaya bil ma'ana ba lafazin da aka ruwaito annabin ya faɗa shi zan faɗa ba zan kawo jumla ba a gare ni wanda kawai zan zanto hikaya nake ta fuskar ma'ana wa kad yakunu lahu alfazun me yiwa hadisi ɗaya kaga yana da lafazza daban-daban biyu uku hudu biyar amma dukkan su suna tarayya wajen ma'ana ɗaya fa usiru minha lafzan sai in fifita wani lafazi in kyale sauran lafazan ba sai na kawo su duka ba li fa'idati ta'lif saboda fa'idar hadisin ya zanto ya jerantu da sauran hadisan da suka zo bayansa ko kafin sa aw gairihi ko wanin sa wa qad adummu ilayhi ghayrahu min al-alfazi me yiwa in na kawo wani lafazin sai in sake kawo wani lafazin na biyu in na san akwai dan ƙarin ma'ana cikin lafazin na biyu din fa unabbihu ala zalika biqawli a irin wannan lokaci zan fadakar da mutane da cewa ta sai in ce wa fi lafzin kaza wa kaza kamar idan na ce qala rasulullahi kaza sai in ce wa fi lafzin kuma kaza wa kaza a lafazi kaza, a wannan lafazin da aka rawaito daban kuma ya ce kaza. Kamar yadda muka karanta kitabu tauhid nan, cewa annabi da ya aika Mu'adh bin Jabal ya ce masa me, falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah, a wata riwayan fa ila an yuwahhidu Allah. Kaga duk ai daban daban lafazin daban daban, amma ma'ana tana koma ta zama me daya, ko kuma daya tana fassara daya, ko daya tana karawa daya ce. Aw fi riwayatin kaza wa kaza, a wani lokacin a maimakon in ce wa fi lafazin kaza wa kaza sai in ce fi riwayatin kaza wa kaza. Walam a'zuha ila ruwatiha min as-sahabati illa nadiran, hadisan da zan kawo ba wani hadisin da zan jingina wa sahabi, kowanne zan takaita akan nassin abinda annabi ya ce, ba sai na faɗi sahabin da ya jiyo hadisin daga wajen annabi ba, ko da ya ruwaito shi daga wajen annabi ba, illa nadiran, sai ɗan kaɗan daga cikinsu kila na iya kawo sahabin da ya shafi hadisi, amma in ba haka ba mutanen kawai zan baka. Wala bayyantu man rawaha min a'immatil hadisi tashilan lil mutala'ati wal muraja'a, sannan kuma a wannan wurin ba zan bayyana maka wanda ya ruwaito hadisin ba, min a'immatil hadisi, cikin malaman hadisi, tashilan lil mutala'a, dan in sauƙaƙe maka samun damar leƙa littafin, wal muraja'a, da samun damar bitan littafin kai tsaye, ba tare da in kawo hadisin farko in ce rawahu al-Bukhari, kuma in ƙara lafazin gaba in ce rawahu, a'a, sai in jeranta su kaman hadisi ɗaya ne, sai dai zai rinka rarrabe tsakanin su da kamar kausain, wato baka guda biyu, ma'akufatain ko kuma al-kausain, wato kowanne lafazin zai shi cikin in bracket, an gane ko, dan ya nuna maka lafazin gaba bai shafe shi ba, amma kuma ya dace da a kawo shi bayan sa. Wa amma shatr al-akhir, wannan dangane da kashin farko kenan na sama ko, dama ya kasa littafin kashi nawa, kashi biyu, kashin farko na sama ga abin da zan yi. Wa amma shatr al-akhir, amma kashi na biyu na littafin fa huwa ka sharhi lima qablahu, shi zai zanto kaman sharhi ne. Kharrajtu fihi al-ahadith al-waridha fi shatr al-a'la, duk hadisin da na kawo a kashin farko, to a kashin kasa sai in fada ma wanda suka rawaito hadisin, zan yi takharijin sa. A can sama in na faɗi hadisi ba na faɗin wanda ya ruwaito, amma sai in yi lamba, lamba 1 sai in sa lamba 1 a ƙasa, sai in faɗi rawahu fulan wa fulan wa fulan wa fulan. In na zo hadisi na biyu, shi ma sai in yi lamba ta biyu a ƙasa, sai in sa lamba 2, shi kuma in ce wannan wanda ya ruwaito shi ne wane da wane da wane da wane. Nan gurin kashi na ƙasa babban abin da zai shi ne takhariji. Idan an ce takharijil hadis, shi ne ka kawo hadisi ka faɗi wanda ya ruwaito shi cikin malaman hadisi maruwaita. Kamar in kawo hadisi innamal a'malu binniyat, sai in ce rawahu al-Bukhari, to wannan abin da nayi takhariji ne, dingin hadisi zuwa ga wanda ya ruwaito shi, ba wai Buhari ba, zuwa ga wanda ya ruwaito shi, ko Buhari ne, ko Muslim ne, ko Abu Dawud ne, ko Tirmidhi, ko ma waye. To wannan takhariji din yana da ma'ana gajeruwa, yana da ma'ana mai fadi. Gajeruwan ma'anan sa in ce kawai Buhari ya ruwaito, Muslim ya ruwaito, Abu Dawud ya ruwaito, Imam Malik ya ruwaito a Muwatta, wannan gajeruwa ce. Amma ma'anarsa mai faɗi in ce wane ya ruwaito shi kuma hadisi ne sahihi, ko wane ya ruwaito shi amma hadisi ne da'ifi, saboda a sanadinsa akwai wane da wane, to wannan shi ne takhariji mafi inganci, mafi hanya, mafi kyau a takhariji kenan. Amma kawai da kaga hadisi kace Bukhari ya ruwaito, da an jima kace qala rasulullahi, duba cikin Bukhari, qala rasulullahi, duba Abu Dawud, qala rasulullahi, duba Tabarani ya ruwaito, Dailami ya ruwaito a cikin Musnad al-Firdaus, ai baka ce komai ba wallahi, ba abin da kace. Yanzu cikin abin da ka kawo za a iya samun al-mawquzatu wal-mutaraddiyatu wan-nasihatu wa ma akala sabu, duk za a iya samun hadisi wanda ya inganta da wanda bai inganta ba, duk ka ce mana annabi ya ce kuma kai shiru ba bayani. Wanda ka ruwaita, wanda ka jingina Bukhari ne kawai za mu iya sallama, amma sauran duk ba za a iya sallamawa ba. Wanda ka jingina Bukhari da Muslim a iya sallamawa jumlatan bi ghairi tafsir, amma da ka jingina wa sauran yana bukatan bayani. Kawai cewa Abu Dawud ya ruwaito baka biya mu ba, sai kai bayanin cewa ingantacce ne ko ba ingantacce ba, dan musulmi ingantacce ne mai aiki ne, in ba ingantacce ne fa mu dakata. To kun ga wannan yaso da dama, har malamai waɗanda za a ce manya-manyan malamai ba su fahimci wannan matsalan da kyau ba. Wanda ya fi kowa abin dariya a fagen ilimi fa, amma wajen mutane mai ilimi ne, shi ne wanda zai ce ga hadisi dan ce wayar wutun sai ce Imam An-Nawawi ya rubutun su cikin Riyadus Salihin, a ga wannan bai sa abin da yake ba. Ya zaka ce mun duba Riyadus Salihin, ya zaka ce mun duba Bulughul Maram, an rawaito shi a Bulughul Maram. Waye ce ma marwayi ne shi Ibn Hajar, bai riski zamanin riwaya ba. Waye ce ma Nawawi marwayi ne, bai riski zamanin riwaya ba. Da Nawawi da Ibn Hajar al-Asqalani da sauran sa'anninsu ko wanda suka zo bayansu, su ma in sun kawo dole su ce Bukhari ne ya rawaito ko Muslim ko Abu Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Ibn Majah, amma su ba su ne asalin marwaita ba. Su ma tattarowa suka yi daga cikin waɗancan littattafan, asalin marwaita su ne waɗancan da muka ambata, Bukhari, Muslim, Abu Dawud da sauran malaman riwaya da aka sani. Amma Ibn Hajar da ya zo, Nawawi da ya zo, Ibn Taymiyyah da ya zo, Ibn al-Qayyim da ya zo, duk cikinsu ba marwaiti. Sai dai ya tiro daga wajen marwaita, ya bi ka'idojin hadisi, ya nuna mana ingantacce ne ko ba ingantacce bane ba, ingantacce mai ake da shi wanda ba ingantacce mu kyale. Wani lokacin ya kyale mu dan ya san cewa za mu iya bin hadisin mu binciko. Wani lokacin ya kyale mu da gangan ba wai dan bai san za'ifi bane ba, amma zai turwe kyale. Saboda dama bai sharɗanta ma cewa sai sahihi zai kawo ba, kawai zai tara maka hadisi. Wani lokacin malami sun kubuce masa, kaga ka zo ka ce wai Imam An-Nawawi ya rawaito a Riyadus Salihin, ka ringa ba mu shafi, shafi na biyar, shafi na goma, ko nan dubu ka ba mu daidai ba abin da ka ce har yanzu. Yanzu ya rage ka ce mana Bukhari ne ya rawaito ko Muslim, ya inganta. Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, to kuma sai ka bayani sahihi ko hasan, sahihun li zatihi ko sahihun li ghairihi, hasanun li zatihi ko hasanun li ghairihi, da'ifi ne lakinnahu yataqawwa bi maji'ihi min turqin akhar, da'ifun munjabir, da'if ghairu munjabir, mawdu' ko wani abu, ka faɗa mana dan mu san ya muke ciki. Allah fahimtar da yace dan haka takharibi zan yi a shafi na ƙasa, wannan a kashi na biyu na littafin, kharrajtu fihi al-ahadith al-waridah fi sadr al-a'la, zan yi takharijin hadisan da suka zo a kashin sama na sama din nan, sai in yi bayanin su a nan kashin ƙasa. Mutaqsiyan alfazahu, zan bi diddigin lafazan hadisin in ya zo da lafazza daban-daban. A can sama zan fifita lafazi ɗaya, wani lokacin ƙara da na biyu, amma a ƙasa in hadisin ya zo da lafazi da yawa, duk suna yi bayanin su a ƙasa lokacin da na baka nan ba dan ka duba. Duk can wurin sharhi ne, can kashin sama in kana gaggawa kawai a dafa ne tuwon yake baka buƙatan bayanin cewa da mai da mai aka haɗa. Bayan ka ci kaji daɗi kuma kake son ka san meye sinadarin da aka yi da mai aka yi tefale to soka su ƙasa. Shi ne kawai amfanin ƙasar sama. Ƙasa sama ga masu gaggawa, ƴan karanta a yi aiki da shi ba a buƙatar komai, mu dai a bayyana mana to ya yi wannan. Ƙasa kuma ga wanda suke son komai su gina kan hujja. Ga wanda suke son in an ce kaza to kuma su je su leƙa su gani shin abin da aka ce kaza ɗin nan ƙarya aka yi ko akwai. To amfanin su kenan. Wannan hanyar ilmantarwa managarciya kenan. Mustaqsiyan alfazahu, sai na bi diddigin dukkan lafazansu, wa turqahu, da sanadinsa fi hadisin, ma al-kalami ala asanidiha, tare da yin bayani akan sanadin hadisin, wa shawahidiha, sannan kuma da yin bayani akan shawahid, abinda ake nufi da shawahid jam'i na shahid. Shahid shine hadisi ya zo, an gane ko, ta hanyar da wani sanadi har zuwa ga Abu Huraira, wannan sanadin, wannan lafazin hadisin yana cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza, to sai dai sanadin dha'ifi ne, amma dha'ifancin mai sauki. Sai muka sake samun wani sanadi sabo daban ba wancan ba, shi kuma har zuwa ga Abdullahi dan Umar, annabi ya ce kaza, to shi ma sanadin dha'ifi ne, sai dai kuma dha'ifancin ba mai karfi ba, ba mai yawa ba, kadan ne dha'ifancin. To sai mu ce wannan hadisin na farko ya zama shahid ga hadisi na biyu, ma'ana shi da shi za su haɗu, su haɗa ƙarfi su zama hujja. Tunda an samu bambancin sanadi, an samu bambancin sahabi, to wannan hadisin ya zama shahidi gina ga wancan. Kun gane ko? Ma'ana ko da hadisi dha'ifi ne, sukan kasa shi gida biyu, hadisi dha'ifi, dha'ifanci mai tsanani, hadisi dha'ifi, dha'ifanci na dama-dama mai sauƙi. To da hadisin da yake dha'ifi ne, dha'ifanci mai tsanani, wannan baya zama hujja ta kowace hanya a musulunci. Ba yanda za a yi watan wata rana ya zama mai ƙarfi. Amma hadisin da yake da rauni ɗan kaɗan, to in aka samu wani hadisin irinsa mai rauni ɗan kaɗan, wani mai rauni ɗan kaɗan, wani mai rauni ɗan kaɗan, suka ce shikenan sai su haɗu su haɗa ƙarfi sai su zama hujja. har suke cewa la tuqasim biwahidin ahal baitin fadhaifani yaglibani qawiyya, kai daya duk karfinka kar ka fuskanci family guda kace za ka yi fada da su, ragwaje guda biyu za su iya kawo da mai karfi daya. La tuqasim biwahidin ahal baitin fadhaifani yaglibani qawiyya, ma'ana dai in wannan zaifi wannan zaifi wannan zaifi suka hadu za su iya yin me, za su iya zama hadisi ɗaya kwakwara, amma kowanne shi kadai ba hujja bane, amma in ka hada su duka sun zama me hujja. Wannan ma ka'ida ce da malamai suka yarda da ita. Dan haka zan bi diddigin sanadin kowanne hadisi, wani hadisin kaga sanadin sa daya zaifi ne amma in hada da wani ya zama mai karfi. Wa shawahidha in bi shawahid na hadisin ta'dilan wa tajrihan, ta'dilan wajen adalantar da marwaita, in ya kama a adalantar da su din ta fuskar bin ka'idoji da malamai suka shimfida, wata jirihan ko raunana su, in ya kama a raunana su din ta hanyar dogaro akan ka'idojin da malamai suka shimfida, wata sihan wata da'ifan, wata sihan da inganta hadisi, in ya kama a inganta gurgudan yadda ka'idoji suka nuna, wata da'ifan ko da'ifantar da hadisi gurgudan yadda ka'idoji za su nuna. Hasba ma taktazihi ulumu الحديث الشريف غرغدان يدا علم الحديث زي تبتر با غرغدان يدا سن زوتيا يي تبتر با وقواعده ده قائدوجنسا. وكثيرا ما يوجد في بعض الطرق من الالفاظ والزيادات ما لا يوجد في الطرق الاخرى. وان لوكاتين زاكا غا ان كبو wannan sanadin hadisi yazo gajere, in kabo wannan sanadin hadisin iri daya ne amma a wannan nabiyin akwai karin wadan salafuzza 2 3 4 5 wanda babu a wancan hadisin na farko. Amfanin wannan nabiyin idan ya inganta don wannan ƙarin lafuzzan, wanda inda ka dogara da na farko ka yi hasaran wannan lafuzzan babu su a cikin na farko. Yace a iya samun hadisi ya zo da ɗansu lafuzza, a wannan lafuzzan a samu akwai ziyadat ƙari, ma la yujadu fi turqil ukhra, irin ƙarin da babu shi a sauran hanyoyin. Fa udhifuha ila al-hadith al-waridi fi al-qism al-a'la, irin wannan hadisi sai in jingina shi zuwa ga hadisin da ya zo a kashin farko na sama. In na zo ƙasa na samu waɗansu lafuzza da suke da ƙari, sai in haɗa shi da juna don in ƙulla alaƙa tsakaninsu. Idza amkana insijamuha ma aslihi, in zai iya yiwuwa su haɗu da juna ba cin karo da juna. Wa ashartu ila zalika bijaliha baina qawtaini, irin wannan nukan yi ishara a kansu ta hanyar sanya hadisin tsakanin baka guda biyu, wato in bracket kenan, baina qawtaini mustatilataini, baka guda biyu din ba masu doro ba wanda suke da kusurwa, su ne wato alkaisaini almustatilataini. Hakaza ga su kamar haka a rubuce in kana da littafin ka gani, duna an annusa alaman tafarrada biha min almukharrijin li aslihi, amma ba lalle ne ba sai na ce ma wannan ziyada ta lafazi kaza to marwayi wani ne ya kade ta da ita, ba sai na maka bayani ba, in dai ingantacce ne kawai zan kawo ma in kyale ka. Kun gane ko? هذا إذا أمك إذا كان صدر الحديث ومخرجه عن صحابي واحد ومخرجه إذا كان مصدر الحديث ومخرجه عن صحابي واحد. زين هكذا ني يا عند يزنتو مصدر الحديث عند نشلو حديث ومخرجه ده مفترسا عن صحابي واحد ده صحابي ديني باب منبنتي دي صحابي ديني يرويتو لفظن فرقو يرويتو لفظن بيو sai dai a lafazin biyu aka samu ƙarin lafazin da babu a lafazin farko, wannan zan hada masu ba sai na ce kuma wannan da ya rawaito ba, dan na san hadisi ɗaya ne. Sai dai wani lokacin hadisi ɗaya mutum ɗaya ya rawaito shi ta hanya daban-daban, yau yana jin nishadi sai ya kawo hadisin daga farkonsa har ƙarshensa, wata rana ya fito darasi sai aka yi masa wata tambaya kan wata matsala sai ya kawo hadisin daidai inda ya shafi ansar da aka tambaye shi, ya kyale sauran lafazza. To ɗalibansa wanda suka zo suka ji tambayan nan sai suka rawaito hadisin a daidai inda ya kawo inda aka tambaye shi ya bada fatawa, ko sun san su ɗauka tsawon hadisin kenan. Wanda suka halarci darasin farko su kuma sun samu hadisin daga farkonsa har ya zuwa mai ƙarshensa, kaga cikin su kowa ba ƙarya yi ba, kuma sahabi ɗaya ne. To irin wannan waɗansu sai to ya za a ce Abu Huraira nan ya ce kaza nan ya ce kaza, waɗansu jahilai in shi a kenan. To don haka ƙarya ma yake, jahilai ba su san ba mutum ɗaya zai iya rawaito hadisi sau 100, wani lokacin ya kawo shi da tsawo, wani lokacin a gazarce, wani lokacin fatawa aka yi masa sai ya ciri daidai inda ya shafi ansar fatawar a cikin hadisin ya kawo, bai kawo hadisin gaba ɗaya ba, bai kawo farko bai kawo ƙarshe ba, sai inda kawai abin ya shafi. kun fahimci wannan da kyau. Wa illa ja'altuhu naw'an akhar mustaqillan bi nafsihi, in ko yanzu sahabin ya sha bamban, sahabin da ya kawo hadisin farko ba shi ya kawo na biyu ba, sun yi tarayya a waɗansu lafuzza, amma sahabi na biyu ya ƙaro waɗansu lafuzzan da babu a riwayar ɗan uwansa sahabi, to wannan sai in sanya shi ya zanto hadisi ne mai cin gashin kansa ba ruwan shi da riwayar farko. Kama tarahu fi adiyatul istiftahi wa ghairihi, kamar yadda zaka ga wannan a cikin adiyatul istiftahi, yanzu misali wajen tasbihi na ruku'i akwai inda aka kawo subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, wani wurin subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi, me bambanci tsakanin na farko da na biyu? Ƙarin wa bihamdihi. To idan sahabin da ya ruwaito na farko shine ya ruwaito na biyu, Albani yake zan sa maka shi ya zanto kamar hadisi ɗaya ne ba hadisai biyu ba. Amma in wani sahabi yazo ce subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, haka annabi yake a cikin ruku'i, sai wani yazo ce a abinda annabi ke subhana rabbil azim bihamdihi, subhana rabbil azim bihamdihi, yace to kowanne sai ya dauka hadisi ne mai cin gashin kansa, wannan ya kawo mana wani kala na tasbihi, wannan ya kawo mana wani kala, in mun yi wancan ya halatta, in mun yi wannan ya halatta, ba sa cin karo da juna, ko yau mu yi wannan gobe mu yi wancan, ko a sallar azhar mu yi wannan, in mun zo la'asar ko mu yi me, dan duk kowanne ya tabbatar ga wakin annabi. Amma in sahabi ɗaya ya ruwaito to sai ya dauka nau'i ɗaya ne, wata rana ya yi ruwayan doguwa, wata rana ya yi gajeruwa, don haka kawai sai ya ɗauka hadisi ɗaya ne, don haka nau'in ibadar duk guda ɗaya ne. Amma in sahabai guda biyu ne ya zama nau'i nawa? Shi ne abin da yake so ya ce da kai. Kun gane ku? Yace kamar yadda zaka ga wannan ɗin a cikin nau'ikan addu'a na istiftahi da ake yi wajen buɗe sallah. Wa ghairihi da waninsa, wa hadha shay'un azizun nafisun. Yace wannan abu ne wanda yake mai wahalar samu, nafisun ko mai tsada a fagen ilimi, la takadu tajiduhu hakaza fi kitabin, da wuya ka samu wannan a wani littafin daban ba wannan ba. Albani ke ne ya ba mazhabi Ibn Hazm. Ibn Hazm ne zai kawo magana yace duk inda ka je ba za ka samu ba sai anan, da haka rike ta fa'ida sai mai ƙarfi. Haka Shaukani ma wani lokaci yake, haka Al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi yace wa hadha babul lam yatatarraq ilayhi ghayruna, yace kofa ce wanda ba wanda ya buga ta sai mu. To wannan duk aka samu malami idan yana cikin nishadin ilimi ya bunƙasa wani lokacin ka je irin wannan, to kuma gaskiya ba wai da san rai suke faɗa ba, sun bi littafan da sun gani, dan ya dauki littafan da aka yi akan alwala duk ya bi su gaba daya, ya ga duk wanda ya magana yayi magana akan wani bangare ne ban da wani bangare, wancan ya magana akan wani bangare ban da wani bangare, wancan ya magana sai ya dauki na wancan da na wancan ba sabo zai kawo ba, na waɗancan da waɗancan gaba daya sai ya hada su wuri guda, sai ya ce maka ba inda zaka samu sai anan, ƙarya yi duk inda ka je sai ka samu rabin abin da yabun nan, shi ya kwakwaso a ko ina ya tara wuri daya, ƙarya yi ka samu abin a hada irin nan babu. Ai gaskiya ya faɗa ba wai sabon abu ne ya kawo addini ba, duk wanda ya kawo yana nufin ya kawo na bangare bai kawo na bangare ba, ni ko na hada maka duka. Wannan tumbatsa ce cikin ilimi, irin littafan su Ibn Taymiyyah idan kana wannan, irin littafan su Ibn al-Qayyim musamman idan yana raddi, idan dan bid'a ya kawo magana ɗaya sai ya ce wannan za mu iya masa raddi ta fuska 50, wallahi sai ya bi su al-awwal as-sani as-salis, wallahi sai ya je 50. Gata Ibn al-Wazir as-San'ani wanda aka kawo wata matsala, malamin sa ne ya kawo, yace raddi akan ka ta fuska 100, wallahi sai da kawo 100. Littafin yana na al-Awasim min al-Qawasim ko menene, juz'i 9 manya manya masu dadin karantawa, juz'i 9 manya manya littafin. Al-Awasim min al-Qawasim ko na makamancin haka sun yi kama da littafin Ibn al-Arabi, dan haka ban tantance sunan ba, al-Awasim min al-Qawasim fi zabbi an sunnati Abi al-Qasim karshen littafin na Ibn al-Wazir as-San'ani. Kun gane ko? كما تراه في أدئية الاستفتاح وغيره، وهذا شيء عزيز نفيس لا تكاد تجده هكذا في كتاب، da wuya ka samu wannan bayani a wani littafin daban ba wannan ba, da haka ce walhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat, yayi wa tabbata ga Allah wanda duk ayyuka na gari sukan cika ne saboda dan taimakon sa da agajin sa, ba dan yunkurin mawallafin ba. Thumma azkuru fihi madhahib al-ulama'i hawla al-hadith allazi kharrajnahu, sannan zan fadi madhabin malamai karkashin hadisin, idan a sama na kawo hadisi kasa sai in fadi wanda ruwaito shi ko, to kuma sai in fadi ra'ayoyin malamai a kasa, wani malamin ya fahimci hadisi kaza haka, mazhaban kaza sun fahimci hadisin haka, zan fadi mazhabobin su a dangane da wannan hadisi. Wa dalilu kullin minhum, zan kuma ambaci dalilin kowane malami, ma'a munaqashatiha, ba kuma zan ce wani ya kawo in shiru ba, sai nayi kokarin nayi munaqasha, sai an tattauna wurin da wani ya daidai a ce to na wani ya fi dacewa saboda kaza, wani kuma ya kuskure saboda kaza. Wa bayani malaha wa ma alaiha, kowace magana sai an faɗi maganan malaha, abinda ke tattare da ita na ƙarya, wa ma alaiha, da abinda kuma za ta jibinci nauyinsa na kuskure, shi ne malaha wa ma alaiha. Summa nastakhlisu, abinda ke gare ta na daidai, wa ma alaiha, da abinda za ta jibinta nauyi na kuskure. Summa nastakhlisu min zalika الحق الذي اوردناه في القسم الاعلى, sanan da karshe mu je maka zuwa ga abinda muke ganin shi dace da gaskiya, wanda muka gangaro hadisi akan sa fil qism al a'la, abu na sama. Wa qad awrada fihi ba'd al masail, uridu fihi ba'd al masail allati laysa 'alayha nass fi sunnah, akashi na kasa din nan mai yawa na iya kawo maka wadansu masaloli na fiqhu wanda babu nassi akan su ta fuskar hadisi. Innama hiya min al mujtahidin fiha, kawai na san ijtihadi na malamai, to na iya kawo ma a sashen kasa, amma a sashen sama sai hadisi, a kasa kuma tun da nan sharhi ne, na iya kawo ma ijtihadin wani malami. Wala tadkhulu fi mawdu'i kitabina hadha, duk abin da yake cikin sharhi na kasa to baya cikin asalin gundarin littafi na din, littafin shine abin da ke sama, abin da ke kasa menene? Sharhi ne. Kaga wannan zai sa ka gane wani abu. Yanzu in ka zo ka ɗauki wata magana da Albani ya yi a nan ƙasa a cikin sharhi, sai ka zo kai mana faɗakarwa a kai, kuma kake so ka ce Albani ya faɗa, sai ka ce amin a wani littafi. Idan ka ce a sifatu salatu nabi ka yi kuskure, sai dai ka ce a hashiya na sifatu salatu nabi, a ta'aliki na sifatu salatu nabi, a ƙarin bayani na sifatu salatu nabi, to ka yi daidai. Yusuf da dama waɗansu sukan yi kuskuren ciro magana, sai su ɗauki littafi wanda ya yi shi daban, ƙila ya mutu da shekara 400, wani ya zo ya yi masa sharhi ko ya yi masa tahqiqi ko ya yi takhrij na ahadith dinsa, sai ya yi waɗansu ta'liqi da ƙarin bayani naci ba na asalin mai littafin ba, sai ya ce wani ya faɗa a cikin littafinsa, bayan ba maganar sa ba ce, maganar mai ƙarin bayani ce. A nan in wanda ya san ƙa'idar ilimi ya sani, sai ya ƙareta kai ce ƙarya kake kawo min littafin da shi in gani, sai a ɗauko da kasa ka kasa, ya ce to ka ƙarya kai masa, shi a littafinsa na sama bai yi wannan bayanin ba, ko alal ƙalli ya ce to kaga ka jahilce da za ka gane bambanci tsakanin gundarin littafi da ƙarin bayani. Da haka Albani ya ce abinda zai karɓi sunan sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslimi shine me? Kashin sama. Amma kashin kasa ba wannan sunan zai karɓa ba, sai dai ya karɓi sunan sharhi ko ƙarin bayani. Da haka abinda ya kawo a ciki bai bi sharaɗin abinda ya kawo a sama ba. A sama ba abinda zai kawo sai hadisi sahihi, a ƙasa kuma zai iya kawo ijtihadin malamai wanda ba hadisi bane ba. Kun fahimci wannan da kyau? Wato kaga muqaddimar kowane littafi tana da fa'ida. Kowane littafi tana da fa'ida. Shi yasa Bakar Abdullah Abu Zaid yake bada shawara ga ɗalibin ilimi. Yace idan ka je kasuwar kurmi, nan ni ne nake kasuwar kurmi dan shi bai san tawaki ba. Idan ka je kasuwar kurmi ka sayo littafi, ko kantin sayo da littafi ka sayo littafi, kafin ka sa shi cikin library dinka, ka yi kokari din ragwancinka ka karanta muqaddimar littafin, ka karanta fahari dinsa. Muqaddima za ka san mai littafin me yasa ya wallafa, wani salo ya bi wajen wallafa, wani ka'idoji zai baka, saboda akwai littafin da ba za ka fahimce su ba sai ka karanta mai muqaddima. Faharis shi ne wato inda ake bayanin ababen da ke cikin littafin, waɗansu sukan sa shi a shafin farko, waɗansu sukan sa a shafin ƙarshe. Amfanin wannan ka bi su babi na kaza, fasali na kaza, zai yi magana akan kaza, magana akan kaza. Dole idan ka bi sai kaga wata matsala da kake kishiro ka san me yake a kai, sai ka ja tansir a kai, sai ka ja tansir, sai ka ja tansir. Allah kalli kowannan matsalan ka karanta ka ajiye, wata rana da abu ya taso ma kana da mai rafaran za ka bayar. Amma in ka kuskura ka so littafi ka tosa shi cikin jerin gwanin littafanka, sai maka fatawa tana cikin littafin baka sani ba, ka zama kal'isi fil baida'i yaktuluha zama walma'u fawqa zuhuriha mahmulu, tamfar raqumi a cikin sahara kishirwa na nema ta kashe shi, ga salkan ruwa a gadan bayansa bai san yadda zai da ita ba, zai mutu da kishirwa. To haka ne ga littafi ka aje an yi fatawa baka sani ba, saboda baka lalleka ba. Walamma kana tabu alkitabi min tarihi mimma la yatayassaru lana alqiyamu bihi liasbabin qahiratin faqad ra'ayna an natba ash-shatr al-awwal minhu mustaqillan an al-akhir insha Allah ta'ala. Malati to yayin da littafin ya zanto in buga shi da dukkan bangalorinsa guda biyu, kashin farko da na biyu, in buga shi a matsayin littafi guda, abu ne da zai zanto akwai wahala kwarai da gaske, saboda waɗansu sabubba wanda suka fi ƙarfi na. Faqad ra'ayna an natba ash-shatr al-awwal, dan haka ra'ayina shine in buga littafin bangaren sa na saman banda na ƙasa, mustaqillan an al-akhar, in raba shi da ɗayan insha Allah, in Allah yarda. Wa sammaytuhu, na rada masa suna sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha. Kaga wancan sharhin asali yanzu babu shi, kawai sai dan kadan ne ya gutsuro mana daga ciki, amma yana ta wani littafi ne duniya daban mai zaman kanta, kun gane ko. Wa an yanfa bihi ikhwani al-mu'minin innahu sami'un mujib. To wannan sababin littafi kenan, sababin da yasa ya wallafa wannan littafi, yace as'alullahu ta'ala an yaj'alahu khalisan li wajhil karim, ina roƙon Allah ya sanya littafin ya zanto keɓantacce domin sa ne shi kadai dan ya bani sakamako. Wa an yanfa bihi ikhwani al-mu'minin, ina roƙon Allah littafin ya zanto ya amfani yan uwana mummunai, innahu sami'un mujib, lalle shi Allah ta'ala sami'un mai ji ne, mujibun kuma mai ansa addu'ar wanda ya roke shi. To ina ganin saboda lokaci ko da yake da akwai saura minti 5 gurgudan yadda lokaci ya kama, to amma dai minti 5 ba zai ishe mu kila mu yawancin shafin ba, sai mu dakata a nan gurin. Abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu ladan kai wannan ku kusur Allah shi tauna, ku yi hakuri ko da mun tsawaita a cikin muqaddima, idan kuka fahimci muqaddimar littafi sauran ka iya fahimta, ko kai kadai ne jagora kawai zai maka. In baka fahimci muqaddimar littafi ba za ka iya fahimtar littafi ba, dan haka idan muka zo cikin littafin za mu ga karatun na tafiya sama da bayanin da ke cikin muqaddima insha Allah ta'ala. Wassalamu.